أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو غوات رمضان هجرة جبو ديار داري هدو دا أربعين دا أكو وانديزو ديار غوات هدو dubu biyu da ashirin da biyu muna nan dai a cikin suratul baqara karashin dai aya ta 185 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim shahru ramadanal ladzi أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
الله سبحانه وتعالى مدوكين سركي مي كوا مي كومي a cikin wannan aya ta 185 yana bayyana mana muhimman abubuwa dangane ga wannan wata mai albarka da muke ciki watan Ramadan kuma kasancewar a iya wannan gurin ne kawai Allah ta'ala ya bayani akan azumin watan Ramadan shi yasa malamai sun zo nan suke tsawaita bayani su fito da ma'anonin azumi da amfanin sa da alkhairin sa domin idan an wuce waɗannan ayoyin har a sauka ba za a sake ganin magana akan azumin watan Ramadan ba wannan yasa duk wani abu da yake kunshe na alkhairi kuma mun dace a cikin watan kuma mun dace da ayoyin dole ne a yi bayani gamsashe wanda za a fito da ma'anar alherin da ke cikin wannan wata daga rabasa da kabakin da Allah ta'ala ya saukar don mu yi kokari mu ribatu mu moru a da wannan garabasa da dama da Allah subhanahu wataala ya kaddara rayuwar mu har muka zagayo muka sake tarar da shi wannan wata na Ramadanu shine wata na tara a cikin littafin watanni na musulunci kuma shine wanda Allah ta'ala ya kebance shi cikin watanni guda 12 ya kama sunansa shi kadai a cikin alqur'ani kuma yake bance shi da wannan daraja da Allah ya bashi na saukar da alqur'ani a cikin sa da kuma aiwatar da wannan ibada ta azumi wacce take rukuni ce daga cikin rukunan musulunci guda 5 Allah ta'ala ce shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an watan ramadana wanda shine aka saukar da alqur'ani a cikin sa wato dole mu san darajar watan ko mu san daraja alqur'ani ko me ya alaka mu da wannan watan ko me ya alaka mu da shi wannan alqur'ani a cikin littafin kitabus siyam fil islam fi daw'il kitab wa sunna na Dr. Sa'id Al-Qahtani wanda ya rubuta Hisnul Muslim ya kawo wato wasu darajoji da falaloli guda 30 da suka keɓanci watan Ramadana wanda duk sanda yake wayo ana murna da zuwan sa ana farin ciki da zuwan sa saboda abubuwan da Allah ya kunta a cikin sa na gafara da jin kai da rahama da saukar falala a cikin wannan wata wanda kada musulmi ya sakaci bai mori da wannan wata ba saboda hadisin da yazo annabi alaihi salatu wassalam ya taka mumbari yace amin ya taka kafa ta biyu yace amin ya taka kafa ta uku yace amin sai sahabbai suka ga wani sabon abu basu taba ganin annabi alaihi salatu wassalam yayi wannan ba sai suka tambaye shi ya rasulullah mun ga ka yace amin 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 me yake faruwa ne sai yace mala'ika jibrilu alaihi salam shine yazo yace zai yi addu'a ni kuma nake amin addu'o'in guda uku ne da aka amin din ma sai ta zama guda uku ma'ana ana fata Allah ya amshi wannan roko ko addu'a da aka yi yace abu na farko duk mutumin da ya riski watan Ramadana bai dage ba bai tsaya yayi ibada ba bai mai da hankali ba har Ramadana ya wuce bai amfana da alkhairin da Allah ya kunsa a cikin wannan wata ba idan har Allah ya kaddara shi ya kai shi wuta to Allah ta'ala ya cusa shi a kuryarta kace kace amin yace amin to kaga ba za mu yi wasa ba mai addu'ar shine Jibrilu mai cewa amin shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai amsawa kuma shine Allah kun ga addu'a tana da hadari sannan abu na biyu yace duk mutumin da ya riski iyayensa biyun sun tsufa ko ɗaya daga ciki ya tsufa da ya haƙuri ya kyautata musu ya musu ladabi ya musu biyayya har suka zama sababin shigarsa aljanna ba wannan Allah ya kai shi wuta ta wasu dalilai to Allah ta'ala ya cuta shi a ƙuryarsa yake kace amin yake amin yake na uku mutumin da ya ji an ambaci sunanka bai maka salati ba an ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakai masa salati ba ana wa annabi alaihi salatu wassalam da sigar salati guda biyu ko kace sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace alaihi salatu wassalam bambancin su wannan jumla ismiya ce wata kuma jumla ce fi'iliya to duk wanda kai salati da shi babu matsala kun ga ashe kenan wajibi mu san wannan wata da abin da ya kunsa domin mutum ya yi iya dabarun sa da hikimomin sa da kuma kwazon sa da mai da hankali da ijtihadi wajen kama ayyukan da za su zama dalili Allah ta'ala kuma ya saukar da rahamarsa a gare mu ba dan mu ba dan aikin namu ba wadannan abubuwa da ya kawo guda 30 na farko shine a cikin watan Ramadana aka saukar da Alkur'ani ya ishi watan Ramadana daraja cewa an keɓance shi da sauka Alkur'ani a cikin sa sannan abu na biyu sarar littattafai masu fi Ibrahim wa Musa da At-Taura da Injila duka a watan Ramadana aka saukar da su kamar da ya zo a hadisi sahihi abu na uku a cikin watan Ramadana ana bude kofofin aljanna a basu a bude kawai saboda alherin da ke cikin aljannan da naso na aljanna da tiriri na aljanna da kanshin aljanna ya dinga zugowa wato ana samun kanshin aljanna kuma ana sama rai cewa wannan kofar da aka bude sai ka san rahama ake nufi da bayi sannan ana rufe kofofin wuta abu na hudu a cikin watan Ramadana ana rufe kofofin wuta in ma kofar wuta a buɗe take to ana rufe ta saboda a nuna cewa rahama aka fito a yi wa mutane ba wai a yi musu azaba ba sannan abu na biyar ana daure shedanu da kuma kangararrun aljanu a cikin wannan wata shi yasa zaka ga laifuka suka yi karanci sabo yake yi karanci ana cika masallatai ana cika gurin tafsiri ana cika gurin tahajjudi mafi yawa guraren laifuka an rufe su an kaurace musu an musu hijira wanda yake da rabo ya bar saban kenan wanda kuma wani sai bayan Ramadana kuma sai ya koma inda ya fito amma dai a wannan watan zaka ga an samu saukin laifuka zaka ga zukata sun karkata zuwa ga ayyukan alheri karatun Qur'ani sallah azumi cika guraren karatun Qur'ani da guraren tafsiri sannan a wannan wata ana bude kofofin rahama domin Allah ta'ala kullun sai yayi wa bayi rahama kullun sai yayi wa wasu rahama dan dai ba a nuna mana ne saboda wani kai ya ganshi a ciki wani bai ganshi a ciki ba sai Allah ya ba abun a rufe amma dai muna sa rai muna fakai muna tawassali Allah ya sa mu cikin wadanda zai wa rahama a cikin wannan mata sannan ana bude kofofin sama wanda an bude kofar sama nan ne ayyukan bayi suke tafiya saboda yawan ayyukan da ake yi sai aka bar kofar sama ma gabaki ɗayan ta a bude sannan mai kira yana kira ya kai ne nufin alkhairi ya baji alkhairi aqbil ya kai ne nufin alkhairi ka gabato ya kai ne neman sharri ka takaita domin wannan watan ba na sharri bane sannan a wannan wata a kowane dare dararen nan guda 29 ko 30 Allah ta'ala ya kebance wasu bayi domin ya yanta su daga wuta ya Allah muna kamun kafa bi asma'ikal husna wa sifatikal ula Allah ka sa mu cikin wanda zaka yanta a cikin wannan wata sannan a wannan wata ana amsa addu'o'i sai ta ce so mutun ya maida hankali wajen yawan addu'a lokacin shan ruwa da lokacin sahur da kuma ana tsakar azumi ka dinga yawan daga hannu kana gaya wa Allah damuwarka da damuwar al'ummanka da damuwar kasarka damuwar da muke ta a kasar nan na harkar tsaro mu ta gaya wa Allah Allah ya shigo dan Allah shine mai tsaro muna fatan Allah ya tsare mu ya tsare addinin mu ya tsare kasar mu ya kawo mana zaman lafiya ya kawo mana rikicin da tashin hankali mu yi amfani da waɗannan lokuta masu albarka mu roƙawa kasar mu lafiya mu roƙawa kasar mu zaman lafiya mu roƙawa kan mu alkhairi mu nisanta bakunan mu daga cacece kuce da yawan mutu da jayayya mu koma zuwa ga Allah haka nan a wannan wata wato akwai wani dare da Allah ya kunsa a cikin wannan wata wannan dare kwaya ɗaya ne amma darajarsa ta fi wata dubu nan ce wata dubu shekara 80 kenan da uku da 'yan watanni wannan daren kai sa'a kai ibada Allah ya karba ko salati kai ko sallah kai ko istighfari duk abin da kai aka karba a daren nan to a za a ninka maka kamar ka shekara 83 da wata 6 kana bautar Allah ba a samun sa kuma sai a cikin wannan watan kaga wannan ma ƙarin daraja ne na wannan wata din sannan a wannan wata ana kiransa watan zikir wa shukur wato wata ne na ambaton Allah da kuma godewa Allah a gode ma Allah ambaci Allah ka yawaita ka ninka ayyukan da kake na ibada ka ƙara inganta su ka ƙara sa ikhlasi a cikin su sannan wata ne na hakuri domin azumi hakuri ne dama hakuri nau'i uku ne ko dai kai hakuri wajen bin Allah ko kai hakuri ga barin saban Allah ko kuma kai hakuri akan wani abu da Allah ya kaddara maka ne radadi ka jure ka karba wannan duk alama ce ta cewa mutum yana kunshe cikin alkhairi a cikin wannan wata sannan wannan wata ne da ake kankare zunubai ake kankare kurakurai wata bawa Allah ta shigo tana so za ta karba addinin musulunci daga ina kike daga ina Gombe Gombe ina
cikin Gombe
cikin garin Gombe nan kina son zaki musulunta wani ne ya miki dole ko ke kika gamsu kika yarda da amincewar ki
yarda nani
da amincewar ki ko da yarda ki ba wani ne ya miki dole ba
ba dole
ba wanda ya miki dole ashhadu ki faɗa abinda na faɗa ashhadu
ashhadu
Allah ilaha
Allah ilaha
illallah
illallah
wa ashhadu
anna
muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi
wa rasuluhu
abinda kika ce cikin harshen larabci daga yau na yadda na amince na gamsu ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin yadda da haka
na yadda
kinje kin amince annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kuma zaki masa biyayya kin yadda da haka
na yadda
kika ce kin amince annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane dan Maryamu ne kin yadda da haka
na yadda
to wannan shine musulunci yanzu kin zama musulma muna fata Allah ya dawwamar da mu da ke a musulunci har mu haɗu da Allah muna kai abin me sunan ki da ke amfani da shi yaya sunan ki
Basti.
Ha?
Basti.
Basti. To abin miki sunan ki?
A'a zan kina.
In kina so abin miki sunan ki sai abin miki, in kina so a canza miki kuma sai a canza miki.
Ina so a canza.
Da wani suna kike so a canza miki?
Firdausi.
Firdausi. Allah ya sa mu cikin jannatin Firdausi. Tace tana so a canza mata suna zuwa Firdausi. To Allah ya sa mu cikin Firdausi. Daga yau za a dinga kiran ki Firdausi. Muna fata wannan suna da kika zabo sunan aljanna ne daga mafi daukakan aljanna. Allah ya sa mu da ke mu shiga aljannar Firdausi. Firdausi yanzu abin da ya haukan ki a musulunci akwai ɗan uwan mu mata bangaren masu wa'azi za mu tura ki gurin su za su je su miki bayani dalla dalla na abin da ya haukan wanda ya musulunta. Da fatan kuma Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci. Idan aka wannan wata ne da zunubi yake yin karanci a cikinsa saboda Allah ta'ala ya sa a daure shedanu da iblisai. Sannan a cikin wannan wata na Ramadana akwai wasu muhimman lokuta da Allah ta'ala ya ware domin jin bukatun bayi da damuwoyinsu. Don haka ko da wani lokaci mutum ya samu dama yayi addu'a ya kai kuka zuwa ga Allah. Sannan wanda biyar su watan Ramadana Allah ya sa ka rayu haka zo ka tare da watan Ramadana to lalle Allah ya so ka da daraja kuma ya so ya kara maka daraja. Don haka kai amfani da wannan damar. Sannan yin umara a cikin watan Ramadana daidai take da kamar kai haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kamar da Annabi alaihi salatu wasallam ya ga wata mata lokacin da Annabi alaihi salatu wasallam ya dawo daga aikin haji sai ya ganta bata je aikin haji tare da shi ba. Sai ya ce mata ya biki je haji tare da mu ba. Sai ce ya Rasulullah muna da abun hawa ne guda biyu, raƙuman mu guda biyu ne. Ɗaya mijina ya haushi da ɗansa sun tafi aikin haji. Shi kuma ɗayan shine muke ban ruwa da shi, muke aikin gona da shi. Sai ce to ki je ki yi umara a cikin watan Ramadana. Yin umara a cikin watan Ramadana kamar kai haji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Baka wanda yake da hali, yake da dama, yake da iko, yayi kokari, yayi biza, ya biya ya je ya umara. In ka shiga Makka da Madina ko nawa ka kashe baka yi asara ba. Duk wanda ya je Makka a wannan lokacin ko nawa ka kashe ka je Makka ko nawa ka kashe ka je Madina kana shiga Madina kawai shikenan ka an biya ka kudin ka. Saboda abin da zaka tarar a Makka da Madina na alheri da kai sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama raka'a biyu kadai dubu za a rubuta ma ko nafila ko farilla. Haka in kai sallah a masallacin Makka da cikin harami za a rubuta maka dubu ɗari kowace sallah ga ziyaroli kuma da zaka yi. To da haka mutum ya kokarin yana da hali ya tafi ya je ya umara a cikin wannan wata na Ramadana zai samu lada. Amma idan kudin ka kenan shekaran jiya ya bugo min waya yake mallam ina son da Allah kai mun fatawa. Nace to Allah ya sa na sani. Yace kudi gare ni da zan tafi na umara kudin suna da dan yawa wanda zan kashe wajen visa da siyan ticket da kuma kama gida. To sai na lissafa na ga in zan sai shinkafa da sukari da madara in raba wa makotana akalla mutum 50 za su samu abin da zai ishe su azumi. To kana ina ka ban shawara na tafi na umarar ko kuwa in sai kayan abinci in rabu urub in raba wa makotana. Nace inda halin da zaka iya biyin kai biyin ka je umarar kuma ka sai kayan abincin ka raba sai ka samu lada biyu. In ko ba ka da ikon yin biyin kuma kana son zaba maka to gaskiya kara ka ciyar da masu jin yunwa din. Domin Annabi alaihi salatu wassalamu ya gaya mana man faddara sa'iman faqad sama. Wanda din ya ba wa mai azumi abincin buɗe baki ko abincin sahur to Allah zai ƙara masa yawan azumin da yayi. Sannan kuma duk mutumin da ya ciyar da mai jin yunwa to yana dab da shiga aljanna. To kaga ashe kenan wato wannan shi ma aikin lada ne. Kuma idan aikin lada biyu ya haɗu sai a duba wanne ya fi amfani. In ka je umara kai kadai za ka amfana. Kai kadai umara ka za ta amfana. Kai kadai za a rubutawa. Ba za a rubuta ma kanka ko ɗanka ko maƙocinka ba. Kai kadai za a rubuta ka je ka yi umara. Ladan zai tsaya a kanka ne kai kadai. Amma wancan da za ka siyo shinkafa, ka siyo gero, ka siyo shuga, ka siyo abin nan ka raba wa mutane. In ka kalli fuskokinsu ma, ka ga irin yadda suke murna. musamman a wannan hali da ake ciki zaka ga ladan da zaka samu da farin cikin da zaka yi da jin ɗarin da zaka yi sai ya fiye maka tafi umara kai kadai yace to ya gamsu kuma insha Allah zai cire wannan kuɗi ya je ya siyo shinkafa da gero da masara da shuga har da madara ya raba wa makwabta nace to Allah ya karba mana wannan wata ana samun wannan a ciki sannan wanda ya azumin wata ramadana annabi alaihi salatu wassalam ya ce za a tashe shi daga cikin siddiqina wa shuhada zai samu kujerar siddiqina wa shuhada sannan kuma yake cewa wato yin azumin wata ramadana yakan zama dalilin shigan mutum aljanna sannan annabi alaihi salatu wassalam ya ce man qama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda ya tsayuwa dare yayin sallah a cikin watan ramadana Allah ta'ala zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa man sama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi haka wanda ya azumin watan ramadana da imani da neman lada yayin don Allah yayin da ilimi ya nemi lada a wajen Allah Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa haka man qama laylatul qadri imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to kaga ba inda zaka samu wannan sai a cikin wato watan ramadana sannan kuma hadisi yazo cewa wanda suka yi tarawihi tare da liman ka tsaya aka yi tarawihi da kai har aka gama to Allah zai rubuta maka kai sallar daren gaba daya har alfajiri yake to koda ku tare da liman din bai fa awa daya ba to duk ragowar awannin sai Allah ya rubuta maka kai sallah gaba daya to kaga wannan falala ce na aje ayi salatul tarawih sannan kuma wato wata ne na ramadana wata ne na neman taimakon Allah akan karya makiya domin a cikin watan ramadana annabi alaihi salatu wassalam yayi nasara a yakin badar a cikin watan ramadana aka yi fatahu makka da haka wata ne da sahabbai suke mai da hankali wajen yin addu'ar neman kariya da neman tsari akan addinin musulunci da musulmi ko ina suke a duniya da addu'an zaman lafiya da addu'an kawar da fitintunu da cututtuka da bala'i da musibofi a mai da hankali wajen yin kunuti wajen Allah ya kawo mana sauki a cikin wannan wata sannan wannan wata ne wanda ake so mutum ya ninka abin da kake na alheri kun ga yadda mutane suke ta yin kunu wasu na yin kosai wasu na raba ruwan sanyi wasu na raba dabino wasu na gina masallatai wasu na gyara masallatan tafsirai ko ina ka duba ana tafsiri ana karanta da mutane ana fassara musu ayoyin Allah ana jan hankalin mutane zuwa ga Allah ana salloli ana kyaututtuka ana alheri to haka annabi alaihi salatu wassalam aka ce watan ramadana ya kama in ya fara kyauta ya fara alheri ya fara sakin hannu sai ka dauka guguwa ce ta taso ka san kai da guguwa take tasowa komai dan kuwa take bana komai ya fado hannun annabi alaihi salatu wassalam zai bayar da shi saboda girmama wannan wata da kuma alherin da ya kunsa da aka mutum ya kokari sannan wata ne da ake so ka mai da hankali akan karatun Qur'ani wanda dama wata ne na Qur'ani akwai wani shawarwari guda hudu da ake so mutum ya yi al'akari da su akalla kai saukan Qur'ani daya in kana son kai saukan Qur'ani daya a watan Ramadana ba tare da wahala ba to ka dinga karanta shafi hudu takarda biyu bayan kowace sallar farilla kowace sallar farilla ka karanta takarda biyu takarda biyu shafi nawa kenan shafi hudu to hudu hudu sau biyar nawa 20 20 sau 30 nawa 600 kaga dama shafi 600 ne da uku za ka kai sauka daya ko kuma ka dinga karanta takarda hudu shafi takwas idan kana karanta shafi takwas 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 sau biyar 40 idan kai sauka zaka kai sauka biyu ka karanta shafi 1200 a cikin watan Ramadana sai zama kai sauka biyu kenan ta Alkur'ani ko kuma ka dinga karanta shafi 12 shafi 12 takarda nawa kenan takarda 6 idan kana karanta takarda 6 shafi 2 sau 5 zai baka 60 shi kuma sau 30 zai baka 1800 idan ka karanta shafi 1800 to kai sauka Alkur'ani sau uku ko kuma ka dinga yin izu 6-6 izu 6 duk kwana 10 kai sauka daya duk kwana 10 kai sauka daya kaga kai sauka uku kenan don ku kana da lokaci ma duk kwana uku ka sauke Qur'ani akalla kai sauka 10 in ma kana da lokacin da yafi haka duk kwana biyu ka sauke Qur'ani sai zama kai sauka 15 in ma kana da lokaci fiye da haka kullun ka sauke Qur'ani sai zama kai sauka 30 in ma kana da dama fiye da haka kai sauka da safi kai sauka da daddare ya zama kullun zaka sauke Qur'ani so 2 zaka yi sauka 60 kenan an ce manyan malaman magabata daga ciki akwai Imam Malik in Ramadana ya kama sai su aje duk wata karantarwa kawai a koma Qur'ani wasu su rage kasuwanci zaman yi raka dama babu lokacin yin sa da zaman tseguni da yi ga mutane da tsurku duk sai a rage waɗannan a koma a rungumi Qur'ani ai tarera tilawa an ce in ka fito da daddare ka ji unguwannin sahabbai sai ka ɗauka kudin zuba da yake yawo can ana tilawa can ana tilawa can an sauka can an jiyo can an zo tsakiya ana karera karatun Qur'ani malam albarka da sakina tana ta sauka saboda haka wannan wata ne da ake son ka shagala da karatun Qur'ani ka maida hankali zuwa ga alqur'ani saboda wannan alqur'anin da Allah ya ce unzila fihi alqur'ani an saukar da Qur'ani a cikin sa kenan tunda an saukar da Qur'ani a cikin sa malaika Jibril yana zuwa su yi mudarasa ma'ana su yi muraja'a Qur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan littafi gurgurdan yadda ka bashi lokaci gurgurdan yadda ka amfana da shi gurgurdan yadda ka jashi a jikinka ina ma a ce kuma lokacin da kake karatu ka san me kake karantawa ka san fassara ka san ma'ana kana tadabburi ko da ta hanyar amfani da tarajim ne da aka yi tarjuma na Hausa ka dinga bidiyon wannan akalla zaka rage wa kanka hanya kuma ka samu muktasar tafsir wanda a ciki zaka sami wato bayani a takaice game da ma'anonin abin da Qur'ani ya kunsa ga kuma buraren tafsiri nan da dama waɗanda ake fassara ayin alqur'ani wannan shi ma zai taimaka maka ka ƙara komawa zuwa ga wannan littafi wanda Allah ta'ala ya bashi sunaye ya bashi tufofi wanda ya rike Qur'ani tufofin nan na Qur'ani kitabun aziz littafin mabuwari to idan al'umma ta rike shi sai ta buwaya kitabun karim littafi ne da karamci idan ka rike shi zaka samu karama kitabun azim littafi ne mai girma in ku rike shi zaku samu girma Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim qur'ani ne mai kunshe da hukunci da hikima kuma qur'ani ne zikir babu wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wanda ya rike shi zai samu daukaka kuma innahu la qur'anun karim sana la ce hadha zikrun mubarakun anzalna littafi ne mai albarka duk wanda ya rike shi zai samu albarka tilka ayatul kitab innahu la qawlun fas magana ce rababbiya daki daki ban huwa qur'anun majid qur'ani ne mai girma in al'umma ta rike shi za ta samu girma hudan wa bushra Allah ce shiriya ne kuma bushara ce ma'ana an rike shi za a samu shiriya za a samu bushara qur'anan ajaba qur'ani ne ban mamaki duk wanda ya rike shi yayi aiki da shi zai zama abin mamaki a duniya sannan qur'ani ne ahsanal qasasi in kana karanta qur'ani kana karanta mafi kyawun labari faqasul qasas la'allahum yatafakkarun sannan Allah ta'ala kira shi wa innahu la tadhkiratun lil muttaqin qur'anun nan tunatarwa ne ambato ne daukaka ce daraja ce haza ba fa'ilun lin nas wayewa ne qur'ani zai wayar da kai zai kara ma ilimi zai kara maka basira wa innahu la tanzilu rabbil alamin karika qur'ani magana Allah ce kake rike da ita daukaka tana nan wa innahu la kitabun aziz kul huwa nabaun azim amma yata'alun amin nabail azim wannan wani labari ne mai girma wa hadha zikrun mubarakun anzalnahu Allah ta'ala ce wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah ya kira shi haske ya kira shi waraka shifa'un lima fi sudur waraka ga abin da ke zukata mau'izatun ya kira shi gargadi da wa'azi yace kuma la aliyun hakim inna auhayna kama wa auhayna ilayka ruhan min amrina Allah ya kira shi rai duk wanda ya rike Qur'ani zai samu daukaka zai samu daraja idan ka Allah ta'ala shi sa ya hada watan da kuma saukar Qur'ani saboda kai azumi ka rike Qur'ani kai sallah kai sadaka kai kyauta kai jud kuma kai addu'a ka ambaci Allah inda hali ma ka shiga itikafi ka kara kusanci zuwa ga Allah shi sa Allah ta'ala ya ce unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi shiriya ne ga mutane gaba daya amma masu amfana da shi shine hudal lil muttaqin, masu takawa sun fi amfana da Qur'ani. Bayyinatin min al huda, kuma da bayyanawa na shari'a, shari'a ne Qur'ani, Allah ka shiryar da mu. Wal furqan, da kuma tantancewa tsakanin ƙarya da gaskiya. In tattaqullahi ja'alakum furqanan, Allah zai sanya muku rariya wanda za ku tantance tsakanin ƙarya da gaskiya da ita. Da haka Qur'ani shi bai fitila da zai haska maka rayuwarka. In ka rike Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine fassara Qur'ani, to ka samu kariya daga halaka. Annabi alaihi salatu wassalam yace inna tuhzan bammuku, abinda in kun rike su ba za ku halaka ba, shine littafin Allah da sunnata. Wa man shahida minkum ash-shahra, wanda ya halarci wannan wata da ranka da lafiyarka, wata ya kama na Ramadana, an ga wata, to sai ka tashi da niyyar daukan azumi, wanda wannan niyyar daukan azumi ta hau kan mutumin da yake mai hankali, baligi, mai lafiya, ba wanda yake halin tafiya ba, sannan kuma wanda ba shi da uzurin da za a ce ya sauke azumi saboda shi. Mun lissafa uzurrukan guda 12 a baya. Kaman kana marizan, wanda ya kasance cikin rashin lafiya ko cikin jinya, au ala safarin, ko yana halin tafiya, mun yi bayanin kashi-kashi na rashin lafiya kashi uku da kuma halin tafiya kashi uku. Fa iddatun min ayyamin ukhar, idan ya sha azumin saboda rashin lafiya ko ya sha azumi saboda tafiya, to kwanakin nan da ya sha an ba shi dama ya rama su a wajen Ramadana, ko a haɗe ko a rarrabe. Yuridullahu bikum al-yusra, Allah yana nufin sauki a gare ku. Wala yuridu bikum al-usra, baya nufin kunci da wahala da takurawa a gare ku. Wama ja'ala alaikum fi dini min haraji, Allah bai sanya muku wahala ba, bai sanya muku kunci ba. Ad-dinu mabniyun 'ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi, fa in tazaham adadu al-masalihi yuqaddamu al-a'la min al-masalihi. Wad-dinu ja'a li sa'adati al-bashar wa lintifa'i sharri anhu wa darar, wa kullu amrin nafi'in qad shar'a wa kullu ma yadurruna qad mana'a. Addini ya zo ne domin ya sauƙaƙa mutane. Shi yasa za ka ganta ɗauki rukunan musulunci biyar, duka dai ba abin da ya kai rukuni girma a musulunci, ko su ne tauhidi da sallah da azumi da zakka da hajji, su ne dai rukunan. Waɗannan rukunan za ka ga imani dama kana tare da shi, yarda ne da amincewa da gamsuwa da labaran da duk Allah ya bayar. In kai wannan ka samu imani, to me yake binsa? Sallah. Sallan nawa muke yi? Aya biyar ce, hudu, hudu, uku, biyu, hudu, shikenan raka'a 17. Duka in ka hada azhar da la'asar da magariba da isha da asuba, raka'a 17 ne. Kuma in ka tattara su lokacin da suke cinyewa a wuni, baya wuce awa daya. Kaga kana da awa 23 da baka yi sallah a ciki ba. Duka in ka hada su ba sa wuce awa daya. Kaga ashe kenan a minti 1440 da Allah ya baka kullun, sallah ba ta wuce minti 40 zuwa 50 zuwa 60. Kaga ashe sallah ba ta takurawa mutum, ba ta da yawan da za ta damu mutum. Kuma ita ce maimaituwa kullun. Me yake binta azumi? Azumin nan sau ɗaya ake a shekara, inda za ku gane ba takura. Isa Allah ce ayyamun ma'dudat, kwanaki ne ƴan kaɗan. In ka lissafa kwana 360 a shekara, ka ɗauki kwana 29 ko 30 ka yi azumi, ka sha ruwa na kwana 300 da kusan wato 60 a 30. Kaga ashe bai da yawa azumi. Me yake bin wannan zakka? Nawa ne zakkar? Sai kana da tumaki 40 za ka fidda ɗaya, sai kana da shanu 30 za ka fidda ɗaya. Raƙumi ne in kana da 5 za ka ba da tunkiya ko akuya ko rago. In ya kai 12, in ya kai 15, in ya kai 20, in ya kai 25 ka ba da ɗaya. Dukiya kuwa nawa ne zakkar? Duk miliyan 1,025 ne. Miliyan 40 miliyan 1, miliyan 100 miliyan 2,500. Sai ka mallaki miliyan 100 a kara makalla, sannan Allah, sannan za ka ba da 2 da rabi. To me ya 2 da rabi? 2.5, 1/40. Haka ba yawa. Shikenan kuma sai wata shekarar. In hajji ne ka noma, sai ya kai ausa ƙibiyar 60-65,300. Daga 300 nan ne kuma sai aka ce ka fitar da 1/10, 1/10 ushiri shi ne 1/10 kwano 30. Kana da kwano 270 a gida, don ka ba tun daga kwano 30. In kuma noman ma na rani ne wanda ka sha wahalar ban ruwa, an rage maka rabu 1/20 zaka ba kwano 15 a cikin dare ku me na wahala anan sai dai mutum bai da arzikin duniya da lafiya sannan me ke mun wannan haji hajin zo nawa ake yin sa to dai tan a rayuwarka kuma kwana nawa kwana 6 yawm tarwiya aje a kwana amina yawm arafa aje a wuna filin arfa a zo mun zalifa da daddare a kwana mun zalifa a tashi ranar 10 ga wata ai jifa ai yanka ai aski ai dawafi ai sa'i a zo a kwanakin mina sune yawm tarwiya yawm arafa yawm alhajj alakbar da ayyamu tashrik salat shikenan daga nan ba a saki cewa ka koma kai haji ba har karshen rayuwarka sai dai ka je kai nafila amma ka soke na farilla kun ga a ce rukunan musulunci akwai mai maimaituwa so ɗaya tak a ce rukunan musulunci akwai wanda sai kana da hali kuma so ɗaya a shekara akwai rukunan musulunci akwai azumi so ɗaya ke zagayewa a shekara kuma an ce banda mara lafiya banda matafi banda kaza wani ya rama wani ya ciyar wani ba zai rama ba zai ciyar ba mun faɗi masu uzuri mutum 12 kun ga a ce musulunci yus sauƙi ne a cikin musulunci ba takura ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ان يخفف عنكم الله ينا سن يسوقك امك فذاك الله من غودي كا سوقك امنا ين الدين المسلمي باب تاكورا باب تنانيا cikin sa ولتكمل العده الله يشهد منكم cika idda ku cika adadin nan da aka dora muku ولتكبروا الله ان idda ta cika shine an gama azumi kwana 29 sai a nemi wata in ba a ganshi ba sai a cika ramadana 30 kamar da muke waccan shekarar mun yi ramadana 30 to daga nan sai daya ga watan shawwal shine ranar sallah wanda washe gari za mu yi wanka mu ci kwalliya mu tafi filin idi muna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd kun ga muku ta muna godewa Allah aje ai sallah ai zumunta a dawo kuma ai ta cinto kun ga yawa da nama kun ga alhamdulillah wal takabbarullah ala ma hadaku sai mu gode Allah da ya shiryar da mu muka zama musulmi ya nuna mana watan ramadana ya sa muka kare shi lafiya har muka zo sallar idi kai sadakar kono ka bada haƙi ga wanda bai zai samu damar yin wato nasa abincin sallan ba shi ma an taimake shi kun ga addinin musulunci din rahama ce da jin kai ce aka ce ka gama azumin ma ka tattara da iyalanka da kanka ka fitar da zakka kono kwano ɗaya na abin da kake cin shinkafa ko alkama ko masara ko gero ka bawa wanda yake bai da hali wani sai ka bashi sannan shi ma zai tuwon sallah ko ya samu abin da zai ci shine walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun a baya mun yi magana akan cewa abubuwan da suke bata azumi abubuwa ne guda 9 in ka rike su to shikenan na farko ci in ka ci da gangan azumin ka ya kare zaka ci kala 5 ne akwai ci da gangan akwai ci da mantuwa akwai ci da kuskure akwai ci da jahilci akwai ci da an cila saka kace wani ya maka dole kace ikra a cikin biyar din nan idan ka ci abinci da gangan ana azumi kuma kana azumin me ake nufi da gangan ka san azumi kake ka san cin abinci yana karya azumi ka san yin haka laifi ne kuma ka ganganta ka je ka dauki abu ka ci ko ka dauki abu ka sha wanda da ya ka samu musulmi yayi wannan sai ba raunin imani ya masa ya haka kawai ana azumi ba wani dalili kawai ka dauki abinci ka ci ka karya da gangan don an yi haka azumi ya kare sannan wani cin zai iya zama maka da mantuwa mutum ya manta ana azumi sai da ya ci ko ya sha sai ya tuno azumi yake yi wannan hadisi ya zo ya wanke ka ya ce man akala man nasiya fa akala aw shariba falitimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu kaman ta ana azumi sai da ka bude lemo ka sha ko ka dan gwagwi masara ko ka ci abinci zaka ci azumi fa ake cikin da ilmi wallahi na manta to dan wannan abin da ya shige maka makogoro wanda ka manta ka ci wannan bai karya azumin ka ba Allah ya maka afwa la tu'akhizna in nasina aw akhtana an yaje maka wani sannan ci bisa kuskure kuskure kai ka dauka alfijir bai keto ba sai ka ci ko kuma ka dauka rana ta fadi sai ka ci sai kaga can ake alfijir bai keto ba can kuma ashe rana ba ta fadi ba ka kuskure wa lissafi ko agogonka ne dan makara sai ka dauka cewa tunda karfe kaza ake yi ina ga lokaci ashe agogonka ya dan yi gudu sai da kace sai kaga ashe lokaci bai ba ko kuma aka yi duhu a gari ko har girgije ko kura ko hayaki ko wani hazo ya rufe sama kaga gari yayi duhu ko da damuna sai ka dauka an sharuwa sai da kace sai ta bayyana cewa ba to wannan an yafe maka saboda kai kuskure kuma an dauke kuskure da mantuwa wa mutukuri ho alai wannan kuma wani dan ta'adda ne tare ka kana azumi ce kai me kake yi kace azumi yace to ga wuka ko ga bindiga ko ka ci ko harbe ka sai kace me kake so a ci ka zauna ka cika koshi yawa ka sharuwa ba dai ka masa abin da yake so ba zai barka da ranka sai ka wuce to in ka wuce azumin ka yana nan wannan tilasta ka da akai ta hanyar barazanan za a cutar da kai ko za a dauki ranka ka ci ka sha azumin ka na nan daren bai kare ba saboda baka ci da ikon ka ba baka ci da zabin ka ba to wanda ya ci da jahilci ba shi yanzu kamar yanzu wannan da kazo ta musulunci yanzu ba a gama maka bayani ba aka ce gobe za ki azumi ba ga mata cewa ana azumi ba a kaza ba a kaza ba a kaza ba kawai da ranar ta dauki ruwa ta an cike duk musulunci ai ban a shan ruwa wallahi ni ban sani ba ai ba ku ga mun ba to wannan ruwan da ta sha bai kare azumin ta ba saboda ta yi ne bisa rashin sani da jahilcin ba koya mata cewa ana azumi ba a kaza ba a kaza ba a kaza ba ku duk waɗannan abubuwa guda biyar ɗaya daga ciki shine aka ittifaki ya kare azumi shine ci da gangan haka yake mun zo bangaren sha shi ma sha hukuncin sa ɗaya da ci mutumin da ya sha da mantuwa ko ya sha da kuskure ko ya sha da ganganci ko ya sha bisa an tilasta shi ko an takura shi ko kuma ya sha bisa wato jahilci ko mantuwa to shi ma hukuncin sa biyar din nan yadda na sha haka yake sannan akwai kuma jima'i mutum ya afka wa iyalansa wannan ya faru ga wani sahabi ana azumin wata ramadana yaje ya afka wa matarsa yazo yace ya rasulullahi na halaka yace menene ya halaka ka kai kuwa yace na afka wa iyali na ana azumi annabi alaihi salatu wassalam yace kana da bai wanda zaka yanta ta sakamakon wannan laifin da kai yace wallahi ba ni da bai wanda zan yanta yace to zaka iya yin azumi guda 60 a bakacin wannan da ka karya guda daya ya rasulullahi wanda ya karya daya ya zai yin 60 kuma ai ba zan iya 60 ba yace to kana da abinda zaka iya ciyar da miskini miskini har guda 60 ba ramadana da jilmai haji kwaya ɗaya aka karya amma sai an ciyar da miskini 60 to wallahi ba shi da halin da zai iya ci da miskini 60 sai aka kawo sadaka na dabino a cikin wani sango da annabi alaihi salatu wassalam ya ce to dauki ka je ka ciyar da miskinai guda 60 da wannan abinda aka baka na sadaka sai ce ya rasulullah talaka zan bawa mai bukata aka ce eh yace to wallahi daga nan din madina zuwa nan din ta ba gidan da yake gida na talauci yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ce to wato ba talauci ba gidan da yake na ka talauci to da kaka ci abin ka wato ya ba kansa sadaka akan kansa eh ko lokacin da zaka fitta sadaka kuma ka cinye a baka to da kai ne mai bukata kaga ya ma kansa sadaka akan kansa annabi alaihi salatu wassalam da rahama yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to mun yanzu ai sai mu ji haushin sa kai ka je kai laifi ka zo aka ce ka yanta baiwa ka ce ba za ka iya ba aka ce kai azumi 60 ka ce ba za ka iya ba aka ce ka ce da miskini 60 ka ce ba za ka iya ba kuma aka kawo taimako aka baka na abin da zaka ce da miskini 60 din kuma kace ba gidan da zaka talauci wato kaga so yake yi ga wanda abu da yayi ya wuce sannan kuma gashi kuma ya cinye abin saraka din annabi alaihi salatu wassalam ya kaka shi kenan kun ga rahama kenan ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sana abu na hudu shine mutum ya ganganta zuwan amai ka danganto amai shi amai ana ganganto shi ne ta hanyar ka sa hannunka a baki don kai amai ko ka kalli abin da zai sa ka kai amai ko kuma ka ji irin abin da in kaji kana yin amai ko wani abin da in ka ji a hancinka zai sa kai amai ko ka gani da idanka zai sa kai amai ko ka ji da kunnenka zai sa kai amai ko kuma in ka sa hannunka a baki za kai amai to kakkai abin da zai jawo kai amai da gangan amma idan amai ko kullau ko kumallo ko harasuwa ya zo maka ba tare da kai ka jawo shi ba wannan bai karya azuminka ba kun ga anan fitowa ce amma sai aka ce fitowa ta yi me ta karya azumi to sannan abu na biyar shine zuwan jinin al'ada mace ce tana azumi ta dau azuminta na ramadana kamar karfe 9 na safe ko 12 ko karfe 4 ko karfe 5 ko karfe 6 lokacin shan ruwa bai ba sai kawai tana duba sai ta ga jinin al'ada ya zo to wannan azumin ya kare ko kuma da asuba sai sai ta duba ta ga shin jini na ya dauke ni dau azumi ko bai dauke ba sai ta duba ta ga jinin ta bai dauke ba to ba za ta tashi da azumi ba amma da ta duba daidai lokacin da alfijir zai ke to sai ta ga jini ya dauke to sai ta niyya azumi daga baya sai ke wanka sabanin a ce kuma jinin bai dauke ba sai bayan alfijir ya ke to sannan ya dauke to ba ta da azumi wannan ranar haka idan jini ya zo mata daidai lokacin da an kusa shan ruwa tana azumin sai kuma an kusa ruwa sai ta duba ta ga jini ya zo komai kankantar sa shikenan azumin wannan ranar ya tashi daga aiki sai ta kirga shi cikin wanda za ta rama haka ne ita ma wato ne jinin nifasi wato jinin haihuwa jinin bibi shi ma hukuncin su daya da wannan ita ma in jinin ya dauke kafin alfijir ya keto sai ta niyya azumi in ya zo mata kuma kafin rana ta fadi tana azumi to ya kare wannan wato azumi din haka nan kuma mutum ya ganganta istimna ya yi amfani da wani abu ya fidda mani ko ta hanyar mulmula da hannu ko ta hanyar amfani da wani abu har ya fitar da mani wannan fitar manin da ya yi shi ta hanyar da bai kamata ba ko ta hanyar kallon fina-finan batsa ko hotunan batsa ko wani kalmomi na batsa wani abu dai da zai sa masa sha'awa har ya sa ya yi inzali to wannan abin ya karya masa azumi haka nan kuma mutum ya ce ya fasa azumin ya yi niyyar fasawa ka ce kai na ma fasa tunda ka fasa kuma azumi sai da niyya in ka janye niyyar ko ka fasa ta to azumin ya lalace haka nan abu na tara shine mutum yayi rija Allah ya tsare mu daga rija mutum yayi rija da kansa yace ya fita addinin musulunci to shikenan azumin sa na wannan rana ya riga ya lalace waɗannan su ne abubuwa guda tara da kusan malamai suka kawo waɗanda suke wato lalata azumi ko suke kare azumi amma akwai abubuwa kuma da dama waɗanda aka ƙara su daga baya wasu kuma aka yi afuwa cewa ba sa kare azumi an tafi Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin akan masu ciwon asma suna da wani ihilin da suke fesawa a baki wanda yake buɗe hanyoyin iska aka ce masa wannan zai kare azumi yace a'a in dai hanyoyin iska zai buɗe ba abinci zai zama ya shiga ya sauka a ciki ba yace wannan baya kare azumi haka wanda suke da cutar asma za su iya buɗe bakinsu su fesa wannan abin da yake buɗe musu hanyoyin iska domin iskar su ta ƙaru su dinga yin numfashi normal wannan baya kare azumi sannan mutum ya sa kwalli in ka sa kwalli wata ran kai kaki sai ka ga kwallin ya fito a kakin musamman waɗanda suke cika shi ɗin nan a kan ido da shi ma wannan ba a so kai haka ba amma baya kare azumi haka nan wani zai ga harshensa yana bushewa zai zo ya ce bari in shafa ɗan misalaita haka ko in shafa ɗan basilin a kan wannan shi ma a kan da ka shafa a nan baya kare azumi amma mutum ya sa kirfa ya shaƙa a cikin hancinsa ko kuma ya shaƙa ruwa da ƙarfi in ya wuce wannan yana iya kare azumi ko kuma mutum wajen kurkura baki sai ya kurkura da ƙarfi kurkurawa har ya wuce wannan yana iya kare azumi amma yin makilin da brush idan mutum ya yi makilin da brush ko kuma ya amfani da ice mai ɗanye ko bushasshe ya asuwaki sai ya kurkure bakinsa sosai wannan baya kare azumi sai in ya wuce da haka makilin kun ga yana da zaki yana da minti idan kai goge bakinka ana azumi da makilin zaka ji bakinka yana da zaki to wannan zaki da ake so kai ta kurkure bakinka har sai ya fita gaba daya abinda aka fi so kai makilin da daddare ko da asuba saboda tsoron kada wannan abin makilin din ya wuce maka haka nan asuwaki shi ma ka dinga kula da wannan firzar ta asuwakin ka dinga yi kana kurkura bakinka kana zubarwa domin kada ka dinga haɗiye ta shi ma yana barazana ga karyewa azumi haka nan ko mutum zai iya shaƙa turare wannan baya kare azumi mutum yana da larura da za a ɗiga wani abu na ciwon ido ko na ciwon kunne shi ma wannan baya karya wato baya karya azumi haka nan ko mun ce za a iya mutum allura a jijiya saboda wani rashin lafiya wannan babu laifi amma allurar da za a yi maka a matsayin kamar an baka abinci wannan sinadarin allurar wannan shi yana karya azumi haka nan kuma kada mutum ya bada jini ko a ƙara masa jini in yana azumi saboda bayarwar zai shiga cikin abtarar hajim wal mahjum karɓar kuma zai zama kamar ma'anarci to da haka sai ka bari sai an sha ruwa in za ka bayar da jini ko kuma za ka karɓi jini duk waɗannan abubuwa irin su haɗiye miyau duk baya karya azumi majina ma dai ana son mutum ya tofar da ita in ta zo ya yi kaki amma in ya maida ita ciki shi ma azumi bai kare ba amma dai ya aikata makaruni duk waɗannan abubuwa ana yin su ne domin a bayyana wa mutane wannan ibada mai girma shi sa Allah ta'ala ya ce wa tukmilul iddata wa tukabbirullaha ala ma hadakum a bisa shiryar da ku da yi wannan shiriya addinin nan namu shiriya ne duk wanda Allah ya shiryar da shi ya yi shi musulmi ya yi shi a ƙarƙashin tutar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ya gode wa Allah ya riƙe musuluncinsa da kyau shi sa kullum muke roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim Allah shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin wanda kai musu ni'ima minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wassalihin wa la'allakum tashkurun domin ku yi godiya Allah mun gode musulunci ni'ima ce da ta cancanci godiya godiyar nan mu yi ta da baki mu fito mu gaya wa Allah mun gode sannan mu yi godiyar nan da gabanmu mu yi godiyar nan a zuciyarmu sannan damammakin da Allah ya ba mu sarrafa su wajen abin da Allah yake so ya yarda da shi wannan dai yana cikin godiya to Allah ka sa mu cikin masu godiya ni'imarka Allah ka dawo mana da ni'imarka rahamarka da jin kanka da kake rabawa Allah ka sa da mu a ciki tambayoyi malam ko za mu iya ajiye azumi saboda za mu shiga jeji neman dabbobinmu da suka bata tabbas inda za ku shiga jeji a kun zo matafiya kun shiga jeji a kun bar gari sai ku ba hukuncin kanku matafiya wanda suka tafi neman dabbobinsu da suka bace tafiya neman dabbobinku da suka bace ko ba laifi ba ne domin neman dukiya ka ci kuma sannan ga shi ka shiga daji ka zama matafi to da haka wannan zai iya sa ka ajiye azumi saboda ba wai dan neman dabba din ba a saboda ka zama matafi a cikin jejika ko baka san lokacin da zaka dawo ba ko baka san a ina zaka samu dabbar ba malam ko mu mata za mu iya amfani da giya mu shafa a kanmu don gyaran gashi giya asalinta haramun ce shanta da ta'amuli da ita fajtanibuhu an hana kasuwancin giya giya ma da aka tafi da aka tsinewa abu goma akan giya gida iya sani na bango na abu guda daya da aka tsinewa abu goma da suka rabe shi ba sai giya kaga aka tsinewa giya ita kanta aka tsinewa mai shanta aka tsinewa mai sai da ita aka tsinewa dan dakonta a korukurar da aka sako giya ma an tsine mata albarka kwalban ma an tsine mata albarka shi kansa teburin da ake dora giya tsinanne ne kwalban da aka zubo giya ma kofar da aka buɗe giya ita ma tsinanne ne sai kaga giya ba abu wasa bane ku yanzu ku rasa a duniya abin da zai ƙara muku gashi sai giya abuwa suna nan da yawa da suke haɓaka gashi gashi yayi yawa gashi yayi laushi gashi yayi kyau ba giya ba kaji wani ya ce ma yago a ko sinadarai da yawa ma ku zo ku biya shi zai muku bayanin to da haka giya tun da an ce a batta idan kuna siyan giya kuna zuba a ka kun ga za a dinga sai da giya kenan kun ba kamfanin giyan lafifi ku ci gaba da yi muku giya kuma in za a ji giya kusan ana zuba ta a kan nan wani yaro ya za iya zagayowa ya sha kun ga abinda Allah ya ce fajtanibu ai kamata a ce ba giya ma a cikin musulmi gaba daya mu daina tunanin ma cewa giya za ta yi mana wani amfani wajen gyaran gashi duk abinda Allah ya haramta mu watsi da shi in aka ci gaba da bincike za a gano abubuwa na halal waɗanda za a shafawa gashin yayi kyau yayi yawa yayi laushi ku burge masu gidajenku ba tare da an yi amfani da giya ba mijina ya biya min umara saboda zai ƙara aure masha Allahu rabbul alamin to da naje sai na roki Allah ya watsa aure
subhanallah
kuma sai auren ya watsi ko na zalunce shi oh ajiya ta yi laifi ba ta yi laifi ba ko ai duk mace ba ta so a mata kishiya shi ma ai kamata ya sai an yi kishiyar ya kamata ka tura ta umara amma za ka wa mata kishiya ka ba ta lasisi ta je maka za ka yi mata kishiya ka ba ta lasisi zuwa maka ai ka san dawa sun ta gaba daya kan kishiyar nan zai kare to da ka kai ka jawo ita ba ta yi laifin komai ba ba tana da iko ta roki Allah ka aimata kishiya amma an yi sai ta karba da kishiya ba a san kishi wa za ta ce a mata kishiya kuwa yau wazo da aka kai kai ka jawo ya a guri za ba ta yi laifi ba tunda ba ta san kishiya dole sai ta roki Allah Allah ka aiki kishiya ta roki Allah ka aiki kishiya ba kamata ku tafi tare kana Allah ka ban dama mata kishiya kuma kana Allah kaka ba shi dama ya mata kishiya in Allah ya roki naka ya kafi naka roƙon sai ai mata kishiya in ya kafi naka roƙon sai magana ta watsi ba ka haji ya dinki burge ni wallahi kai kuma gaba ka ƙara ai sai an yi kishiyar tukunna ta shigo ɗaki ta zauna sannan sai ka kawo mata kayan da na ƙirji sai kuma insha Allah bayan wannan ma akwai shirye-shirye na zaki je aikin hajji ko zaki je umara ko ba haka ba baka nemi shawara ba akara makalla malam da wani lokaci ne a cikin dare Allah ya fi amsa addu'a kuma da wani irin sunaye ne ya kamata in kira Allah daidai karshe-karshen nan da kamar uku uku zuwa hudu zuwa biyar zuwa ceto al-fajr wannan lokacin da Allah ta'ala ke cewa ina masu roƙo in ba su ina masu wato a neman gafara mutu ina masu bukata in biya musu a wannan lokacin ne ake so ka yawaita addu'a ka yawaita istighfari ka ga wa Allah bukatu kuma da zaka haddace addu'an nan da Annabi alaihi salatu wassalam ya ji wani sahabi yana yi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan ya badi'a as-samawati wal ard ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ولم أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد النبي عليه الصلاة والسلام يا جون الصحابي أنا كرنت وأنا جيت نارا إلى الله وأنا رأيوا تاتك حنن سكاكرا الله دسونا دين أنكرا شلشي أنا أمسوا كاكرا الله دسونا دين أني مبقاتا ينجيا وكاليك وأنا نسونا إن الله دي أبنى كشنا نعدو إن قرآني دنمز بان الله صلى الله عليه وسلم suna nan a cikin addu'a min kitabu wa sunna ya kawo nau'in addu'a daga qur'ani da hadisi sama da 100 wanda in ka dauki wannan kai ka karantawa zaka ga a ciki zaka dace in Allah ya yi kuma ka hada da salatin annabi ka hada da istighfari kuma ka hada da roƙa ma iyayenka Allah ya ba mu dacewa 30,000 daga hajiya Fatima Ibrahim Kurgana ko Kurgana a ba mu rayu zakka hajiya Fatima sakonki ya iso za a saka asusun marayu Allah ya saka miki da alheri Allah ya ga miki dukkan bukatunki na alheri 2000 daga wani bawan Allah yake aman addu'a a wajen aiki ina da makiya to Allah ya shiryar da makiyanka Allah kuma ya baka nasara a cikin aikin ka ka tsaya ka rike gaskiya da amana ka ci gaba da wannan sadakar makiya ba za su yi nasara akan ka ba 500 daga wata baiwa Allah Allah ya ji kan mahaifarta ya bata miji na gari to Allah ya ji kan mahaifanki Allah kuma ya baki miji na gari addu'o'i akwai masu buƙatar neman aiki neman jari tana da ciki shekara uku ba haihu ba ina ji asibiti bana indai an tabbatar shekara ta uku bai fito ba aka mata a ji a fito da shi rashin lafiya batan yaro wata uku Allah ya sa a gan shi zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah ya kawo mana lafiya da zaman lafiya tuntunu Allah ya kawo mana da su Allah ya haɗa kan musulmi a kan tufafi na gaskiya Allah ya fi mana kurakuranmu اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك